Sashin Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masauraro, assalamu alaikum, barkamu da asuba. Hadiza Kyari ce tare da Zara Aminu Fage da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yau Juma'a 26 ga watan Yuni. Kafin ku ji abin da muke tafa da su, Zara ba makanin labarai.
Kotun Kolin Amurka ta amince da cewa masu neman mafaka a Amurka ba za su iya kalubalantar shirin maida su kasashen su na asali ba a kotunan tarayya. Yawan sabbin masu kamuwa da cutar coronavirus a kowace rana Amurka ya kusa kaiwa adadi mafi yawa da aka taɓa samu. Ofishin bincike da sa ido akan harkokin Majalisar Dokokin Amurka mai zaman kansa a jiya Alhamis ya bayyana cewa sama da Amurka miliyan 1 ne da suka mutu aka turawa jumlar kuɗi dala biliyan 1.4 a cikin watannin baya-bayan nan.
Kanin labaran kenan. Bayan kashi na farko na labaran duniya, za ku ji cewa rundunar 'yan sanda a Najeriya na kokarin amfani da sarakuna wajen farfado da shirin nan ta sanya jama'a aikin 'yan sanda. Bayan haka kuma, za ku ji cewa a daidai lokacin da bankin duniya ya fitar da rahoto da ke cewa tattalin arzikin Najeriya zai iya durƙushewar da bai taɓa yi ba a shekaru 40, mahukuntan ƙasar sun ɗauki matakin fitar da kuɗi naira tiriliyan 2.3 domin tallafawa tattalin arziki. Kamar kowace ranar Juma'a, yau ma muna tafa da shirin da ɗan gari da kuma nasihar Juma'a.
Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da asuba, da fatan kun wayi gari lafiya. Kotun Kolin Amurka ta amince da cewa masu neman mafaka a Amurka ba za su iya kalubalantar shirin maida su kasashen su na asali ba a kotunan tarayya. Alkali 7 ne suka kada kuri'ar amincewa, 2 kuma suka yi akasin haka. Abin da ya ba gwamnatin Trump nasara a kokarin da take yi na takaita manufofin kasar da suka shafi shiga da fice. A takardar da ya rubuta alkali Samuel Alito ya ce masu neman mafaka a Amurka waɗanda hujjojin da suka gabatar ba su samu karɓuwa ba a binciken farko da jami'an hukumar shiga da fice suka yi. Ba su da ikon kai batun gaban wani alkali kuma ana iya tasakeyar su a maida su kasashen su cikin sauri. Alito ya bayyana tsarin a matsayin fitta masu neman mafaka da ba su cancanta ba. Kotun ta yanke hukuncin ne a shari'ar Vijaya Kumar Tulasiram, wani ɗan ƙabilar Tamil da ke Sri Lanka, wanda ya ce ya bar ƙasarsa ne bayan da wasu ɓata gari suka yi masa duka. Jami'an gwamnatin tarayya sun miƙa Tulasiram a hannun hukumar tsaron Amurka a California da ke mita 25 arewa da iyaka Amurka da Mexico. Jami'an sun yanke hukuncin cewa Tulasiram bai da ƙwararren hujjojin da suka nuna fargabar za a kuntata mishi ba idan aka maida shi Sri Lanka. Haka kuma ya cancanci a fidda shi daga Amurka. Tulasiram ya kai ƙara inda ya zargi gwamnatin ƙasar da hana shi damar a duba kokensa. Yawan sabbin masu kamuwa da cutar coronavirus a kowace rana Amurka ya kusa kaiwa ga adadi mafi yawa da aka taɓa samu, yayin da gwamnatin ƙasar ta bayyana cewa ta yiwu sama da mutane miliyan 20 a Amurka suka kamu da cutar. Jihohin Amurka sun bayar da rahoton samun sabbin alƙaluma 38,115 a shekaran jiya Laraba, a cewar wani rahoto ta jaridar Washington Post. Adadi mafi yawa da aka taɓa samu tun bayan ɓarkewar cutar a watan Disamba. Jami'ar John Hopkins ta fitar da rahoton cewa an samu mutum 34,300 da suka kamu da cuta a ranar Laraba, kasa da adadi mafi yawa na 36,400 da aka sanar a ranar 24 ga watan Afrilu. A wata hira da aka yi da shi a shirin Today na gidan talabijin din NBC a jiya Alhamis, daraktan cibiyar lafiya ta Jami'ar Harvard Ashish Jha ya ce saurin bude harkokin tattalin arziki da aka yi a kasar ba tare da daukan matakan kariya da suka dace ba ne ya janyo karuwar yaduwar cutar. Ofishin bincike da sa ido kan harkokin majalisar dokokin Amurka mai zaman kansa a jiya Alhamis ya bayyana cewa sama da Amurka miliyan 1 da suka mutu ne aka tura wa jumlar kuɗi dala biliyan 1.4 a cikin watannin baya-bayan nan a matsayin kokarin da gwamnati ke yi na tada komadar tattalin arzikin kasar a lokacin da annobar cutar coronavirus ta tsananta. An tura kuɗaɗe lokuta fiye da miliyan 160 da jumlar su ta kai dala biliyan 269 zuwa ga yawancin Amurkawa da kuma dala 1,200 da aka hana ba waɗanda ke samun kuɗin shiga sama da dala 98 a shekara ko iyalai ma'aurata da ke samun dala 198 na kuɗin shiga a shekara. Duka kusan kashi 90 cikin 100 na Amurkawa suka samu tallafin kuɗin ciki har da dala 500 na yara. Rahoton na GOA ya ce an samu sunayen waɗanda suka samu tallafin ne daga jerin sunayen waɗanda suka biya harajin gwamnatin tarayya na shekarar 2018 ko 2019, amma gwamnati ta kasa tsame sunayen waɗanda suka mutu.
Zara za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya, amma kafin nan bari mu shiga fagen rahotanninmu. Kamar yadda kuka ji a farkon shirin, bisa ga la'akari da karanci 'yan sanda a Najeriya wanda ke da yawan al'umma, yasa babban spectrum 'yan sanda bisa ga amincewar shugaban kasa Muhammadu Buhari ya bayar da umarni a farfado da shirin nan na sanya jama'a aikin 'yan sanda wanda ake kira community policing a turance, domin wazar da tsaro yadda ya kamata. Daga Sokoto, wakilin Muhammad Nasir ya aiko mana da wannan rahoton.
A karkashin wannan shirin za a rika zaɓa mutane managarta daga cikin al'ummomi a ba su horo domin su yi wannan aikin. Kwamishinan 'yan sanda na jihar Sokoto Ibrahim Sani Kaoje a lokacin da yake bayani ga uwayen ƙasa a fadar mai alfarma sarkin Musulmi ya ce an saka sarakuna cikin wannan shirin ne domin su ne suka fi sanin mutane na gari daga cikin jama'ar su.
Sarakuna yanzu 'yan sanda za su koma da su inda da mutane da ke muhallin su a yi nasu kuma sai na yi musu albashi da shi abin da ke sun da mu kujiya da gare ni kuma da mu je kujiya da mutane da za a yi.
Shi kuwa mai alfarma sarkin Musulmi Muhammadu Sa'adu Abubakar ya buƙaci sarakunan da su bada cikakken goyon baya domin ya ce dama samun da tsaro aikin suna a lokacin baya.
Aikin tsaro aikin mu ne kun fi a zarfan sani kuma na jihar tsaron Najeriya kakannin sha shugabancin wannan jami'o'i namu.
A wani labarin kuwa wasu mazauna wasu sassa na yankin karamar mulkin Sabon Birni jinjina suka yi ga rundunar sojin Najeriya akan abin da suke tunanin cewa farmaki ne suke kaiwa 'yan ta'adda da suka addabi jama'ar yankin.
A Bashar Marafa Labau, kika to da asuba mun tashi mun kaji abu dai kamar cida kamar dai wani hadari da bana mun ka fahimci cewa to jirage na ka halbe halbe cikin kurumin nan, sai mutanen mu waɗanda za su gona duk dai an ka tsaya an ka saurara don kowa bai shiga dajin ba kawai wani abu ya faru, sai mun ka samu cewa lalle ma'aikata cikin dajin nan kuma sun ta sama barayin nan kuma Allah ya bada nasara, an samu nasara barayin na kashe su ka hito zuwa Labona sai suke ƙara muna cikakken bayani game da cewa lalle sojoji ga da na ƙasa da na sama na a ciki kuma sannan dajin an kona shi da mamu kuma na son mu ji cewa an kona hore.
Sunana Alhaji Ibrahim Muhammad Labo, imani kamar karfe 3 na dare muna bacci kamar kodai kire ba bacci muke ba domin mu duk farkin nan ba kwana muke yi ba saboda matsalar tsaron nan, domin gaskiya muna cikin wanda da tashin hankalin barayi. Karfe 3 na dare sai muka ji jirage na sama suna kai da kawo da kuma wasu gurnace haka na tashi, da muka tashi wayar gari da safe mun ji wannan wasu faɗin wasu bomba abin bane ko mena da kuma wasu halbe-halbe kan ga wallahi mu muka ji kwajin da har idan ya kasance an ta da nan da kuma kashe muna ko kuma aka yi mana magani shi wallahi ba karamin jin daɗi
na yi kokarin jin tabakin rundunar na sojan sama da ke nan Sokoto amma abin ya gagara Muhammad Nasir murya Amurka daga Sokoto Najeriya.
Gaida Muhammad Nasir. Ana tare ne da sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Ga Zara ta dawo da ci gaban labaran duniya.
Kusan ƴan Rohingya 100 masu neman mafaka da suka makale a gabar tekun Indonesia ne aka ceto su a jiya Alhamis. Ƴan yankin da suka fusata saboda hukumomi sun ki ba su mafaka bisa fargabar cutar coronavirus ne suka ceto su. Kusan mutum 94 daga tsirarin kabilar Myanmar, ciki har da yara 30 ne aka samu rahoton masu kamin kifi sun ceto daga wani irkwarkwababban kwalekwale a wannan makon. Kafin jami'an tsaron bakin teku daga tsibirin Sumatra suka kai su kusa da ƙasa, amma jami'ai a birnin Lakosumwa da ke arewacin gabar Sumatra suka ki barin ayarin mutanen su sauka bisa damuwar cutar coronavirus. An magance annobar cuta mafi muni ta biyu a tarihi a cewar gwamnatin Jamhuriyar Demokradiyyar Congo a jiya Alhamis. Ministan lafiyar kasar ne ya ayyana magance annobar da ta barke a watan Agusta na shekarar 2018 a gabashin Congo ta kuma kashe akalla mutum 2,280, duk da cewa an samu karuwar waɗanda suka kamu da cutar a wani bangare daban a kasar. Wannan sanarwar na zuwa ne yayin da babbar kasar da ke tsakiyar nahiyar Afirka ke ci gaba da fama da cutar kyanda mafi yawa a duniya da barazanar karuwar masu kamuwa da cutar coronavirus da kuma barkewar cutar Ebola a arewacin kasar a kwanan nan. Annobar cutar Ebola ta barke ne a yammacin Afirka a shekarar 2013 ta kuma lakume rayukan mutane sama da 11,300 a cikin shekaru uku a kasashen Guinea da Liberia da Saliyo.
To a gaida Zara Aminu Fage da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Duniya ya ce lalle bullar cutar coronavirus da kuma mummunan faduwar farashin danyen man fetur a kasuwar duniya zai jefa Najeriya cikin mawuyacin hali, sai dai idan akwai matakin da za a dauka ya zuwa watan 9 na wannan shekara. Ga rahoton wakiliyarmu Madina Dauda da ta hada mana.
Wannan irin bayanai ne suka sa mahukuntan kasar daukan matakin tallafawa tattalin arzikin da yasa aka bada umarnin fitar da naira trillion 2.2. To sai dai ya kwararre a fannin tattalin arziki na kasa da kasa Shu'aibu Idris Miƙati ya ce har yanzu da sauran rana a kaba a game da waɗannan kuɗaɗe da majalisar zattaswa ta bada umarni a kai.
Inda a ce kuɗaɗe ne zunzurutu za a fitar da su daga baitulmalin gwamnatin Najeriya da dole sai ya kai ma 'yan majalisar tarayya na ƙasa don su tabbatar mashi su bashi izinin da zai iya kashe wannan kuɗi. Da yake kin ga ba a yi tunanin za a kai wannan kasida ba gaban waɗannan 'yan majalisa ta yiwu ba kuɗi ne za a fitar ba, amma bayanin har yanzu bai fito ƙarara da wani salo ake so a bi ba don kuɗin jumla kawai aka bayar. Shi wanda ya bada sanarwar bayan taron ministocin da suka yi jiya bai bada cikakken bayanin wani irin tallafi za a yi ba kuma yaya za a aiwatar da wannan tallafin. Saboda haka masana kididdiga, masana tattalin arziki da kuma sauran masu hannu da shuni wanda yake suna ta koke wayyo Allah taimake su, muna nan ana ta saurare a ji cikakken bayanin ta ina ne kuma wani hanya ne za a bada wannan tallafi.
A lokacin da yake nazari akan batun, shugaban hukumar kula da kananan masana'antu da ma matsakaita, Dikko Umar Radda, ya ce hanya ɗaya ce ya kamata a bi idan ana son tattalin arzikin kasar ya karfi a wannan yanayi na coronavirus.
Kusan miliyan 60 na 'yan Najeriya sun ta'allaka ne ga ayyukan da suke yi akan kanana da matsakaitan masana'antu. Kuma mu a Najeriya yanzu haka muna da mutum miliyan 41 da kusan 500,000 wanda su masu yin kanana da matsakaitan masana'antu ne. Kuma abin da ya maida Najeriya ta samu matsala shine kusan wa'annan miliyan 41 abu yan kananan masana'antu ne, wato yan misal, wato su muke ce ma micro. Su kuma wa'annan micro mutane ne waɗanda jarin su ƙarami ne a ƙauyuka suke, kuma abubuwan da suke yi ba su taka kara suka karya ba. Wannan irin mutanen su na ƙasan ƙasa abinda muke kira gare su a tallafa musu da abinda za su yi sana'a su ba wanda za su biya ba.
Rahoton Bankin Duniya ya ce kafin bayyanar coronavirus an yi hasashen tattalin arzikin Najeriya zai bunƙasa da kashi 2.1 cikin 100 kacal a cikin wannan shekara na 2020. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To madalla a gaida Madina Dauda. Kada a manta, wannan shiri na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Jihar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka, a koda yaushe ake so, za a iya zuwa shafukan mu na internet a voahausa.com ko kuma sashinhausa.com. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Da ɗan gari. Shiri ne da sashin Hausa na muryar Amurka ke kawo muku, tare da haɗin gwiwar gidajen rediyon da muke hulɗa da su.
Masu sauraron sashen Hausa na muryar Amurka, sai na ce muku assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Ni ne Haruna Mamman Bako daga nan gidan rediyon Niyya FM na birnin Kwanne, jamhuriyar Nijar. Zan gabatar muku da wannan shiri mai suna da ɗan gari, shiri na haɗin gwiwa wanda sashen Hausa na muryar Amurka ke gabatar muku da gidajen rediyo ka abokanan kawancansa, inda a yau gidan rediyon Niyya FM ya yi tattaki har garin Kwara da ke cikin gundumar Ile la Umani a cikin jihar Tawad, jamhuriyar Nijar, domin dauko muku tarihin wannan gari. Kuma a lokacin da na isa a garin na Kwara, na tuntubi ɗaya daga cikin dattijawan garin domin jin tarihin wannan garin, inda ya soma da gabatar da kansa.
Alhaji Isa Musa, an san yanna wanda ya retire,
malamin makaranta wanda ya retire kenan,
wanda ya retire.
To muna yi musan menene dan takaitaccen tarihin wannan gari, ko mu soma da tambayar kashin da ina mutanen wannan gari suka taso suka kafa wannan gari da ake ce ma Kwara.
Mutanen garin Kwara ainihin su ne sun kai to da cibiri ta mara da sun kai to sun ka biyo Geza tare da tawaga, shugaban tawaga Bori aka ce mutun da shi da tawagar shi, sai sun ka zaga Geza sun ka zamna. Bayan zaman su shikenan da damau da ciwaki, sai sun kace za su wani dan daji, daji na za su tahowa, za su ran haku kamar kamun kwari na daji. Shikenan sun ka zaka nan garin nan Kwara sun ka zamna. Suna cikin zaman Kwara shikenan sai uban su ya umurni da su, yace to ku tahi na aike ku Kalmalau, za ku gamuwa da Usman dan Fodiyo sarkin Musulmi. Shikenan sun ka zo sun ka gane shi yayi maraba da su, da yayi maraba da su shikenan sai yace musu to za mu koma Kwari Nigeria na. Sai sun kace a mu homu cewa yi mu komo Kwara ba mu tsaya nan ga don mu mahauka muki. Shikenan ce to ban barin ku tai ku dai. Shikenan yayyo mu rakiya ya taho, sai sun ka zaka nan ga Kwara. Da sun ka zaka nan sai sun kai sallah azhar nan Dabi, wani karci na ana ce mai Dabi na Kwara, wata unguwa ta arka ce ma Dabi nan cikin Kwara. Usman dan Fodiyo yayi sallah tai ta azhar, da kare yayi sallah kuma ta magariba can wata gona nan gabas ga gucin Kwara, gona Dalluku aka ce mata. Shikenan zashi ta za su wacewa, sai ce to Kwara waɗan gida da gida ɗaya ga wace Kwara, yunwa dai ba ta wace Kwara, waɗa ba shi wace Kwara. Sai tsakanin waɗan gida da gida yace Kwara nan hura ga tsami kwarya kenan hura ba ta tashi kwara kenan hadin da Usman Dan Fodiyo yayi muna mu je har bisa ga yanzu mun gane shi don yuwa ba ta taba waki kwara ba
to muna mu san shi garin tun wannan lokaci zoke yanzu an yi kamar mai gari na kwara kamar an yi gudanawa
lalle mai gari abinda an kai mai gari ina gani mai gari 16 hanna na kwara har yanzu wanda a bisa
to me yasa garin kamar ake ce mai kwara fulani
abinda ake cewa kwara ful ko kwara ta hilani kenan da sarki hilani shi na nan ga tunda yawancin kamar lakwal din ma da an kai kamar da sunan lakwal din kwara ta an kai
to muna mu san kamar shi garin kwara misali ana iya cewa yalla akwai wani abu wanda shine mutanen garin kwara an martaba su ko kuma wanda suke kaba da shi
abinda an ka sani don tun lokacin da shi wadancan mutanen sun ka zaka da damo da ciwaki su abin su dai hakana aikin su don lokacin na nama akwai gadaji ba su unwani da kun in ba hako ba bayan shi sai martabobi tun da akwai lokacin da wadancan mutane idan ka shi ka zance na abzina na ayawan tabuza sun zaka sun kaso su kama ma nan mutanen wasu parti na mutanen gari yaki da sun ka zaka
can
shekarun baya muke ma zance ba yanzu na ba an dade da diyawa tun ma ba a yi himban mu don shi na mun kai don ni wanda bani wanga tarihi kamar tsohon hakimi wanda aka ce ma mallan garba usman shi ya bani wannan tarihi
kana bayanin buzaye wannan
sun ka zaka eh da sun ka taho sun ka to da kayayyakin su an ka ce ai yaki ya zaka kwara shikenan to akwai masu martabobi tunda akwai wanda in halba kibiya in yace ta komo na inda shiki nan na za ta komo ta daki inda shiki to lokacin nan da sun ka zaka shikenan shine an ka sa gaba yace muna wata tukwata a gare shi inda duk shahi tukwatan duk da ya taba ta wadanda a can baya suka yi yace to da haka nan na samu mutane shine a gaba ga yaki
to yalla har yanzu akwai cikin wadanda an rike da irin wannan martabobi shi wannan zarumin na kwara yalla ko ya bar martabobi yalla ko akwai jikoki ko kuma su anda a yau suna da irin wannan abin hikimar da na gwadin zarumta
ban ce ba ban yi tamaha ba don dai ka san na dan nan sun taida abin su kuma ba irin na yanzu na ba da suka ba irin mutane bayani irin wannan abu abin ba su ba da bayani shi haka nan
to muna yin musan kamar yanzu shi garin kwara ya kai kamar mutum nawa da a cikin shi wanda ake iya kwatantawa wanda ake iya kestawa
muna ganin ya kai wajen 4,000 maza da mata insha Allah
kamar kabiloli wace irin kala da wace irin kala
mu da yawancin mu kai Hausa kuma akwai Hilani
to in ka ce Hausawa su za su tunda an sa akwai Arawa akwai Gobira akwai Gobawa akwai Bare-bare akwai masu cagen barbar
ciki akwai Gobira ciki cikin Hausa akwai Gobira to kuma ana samun Bare-bare
Bare-bare akwai Bare-bare
akwai
Bare-baren Hausawa
Bare-baren Hausawa eh Bare-baren Hausawa amma babu Arawa cikin kwara
akwai Hilani
akwai Hilani insha Allah
babu zabar ma ciki
babu zabar ma babu zabar
to yanzu mu yalla wace matsala aga garin wanda ku gane in kuna buƙatar hukuma ta kama ko agaji yanzu shin menene yalla bukatocin ku ga hukuma
bukatocin mu ga hukuma
wanda dai shine ya doka hankalin ku guda ɗaya ci
kaga dai muna da matsalar reso na nan ga
tunda
matsalar waya sai yanzu kuma da matsalar ruwa tunda muna da pompo yanzu muna da shato to yanzu shato din na an ruwe shi don abin da sa an kuroye shi an yi diba sun an yi analysis cantawa an ce kamar akwai sinadarai wadanda da gare shi wanda ke cuta ma dan adam sai an ka mayar yanzu zaka ce to kamata na yi dai a ruwe wannan abu yanzu a daga gaggawa na muna son gaskiya gwamnati ta jibo mu da ido rahama
game da irin matsalolin da su mutanen garin na kwara suka yi bayani kamar da kuka ji a hirar da ta hada mu daga cikin dattawan garin na tuntubi mataimakin magajin garin Lela Umani wadda a karkashin wannan karamar hukuma mulki ce garin na kwara yake domin samu amsa game da matsalar da su mutanen garin suka jaddada
a dai matsayina yau ni ne mataimakin mayor na dai a nan gwamnati Lela Malam Muhammad Abubakar ne dangance da wannan matsaloli biyu masha Allah wannan matsaloli yau sai mu ce suna cikin koke-koke na al'umma ta garin kwara da kewayenta bisa ga abin da shahiruwa a yau zaman da muke yau akwai matsala sosai ta ruwa cikin garin kwara kwara tana cikin garuruwa na harko wa'anda tun waccan majalisar ta huce cewa da wancan tsarin mulki da ya huce ina cewa da 2000 lokacin nan sun samu sa'a akai musu shato ne a ganin alif 2006 yake kenan su a cikin wannan tsari na harko na wannan shato na da an kai alhamdulillah lalle wannan shato yau ya samu cikas. Abinda a cikas shine wannan forajikin shi ya samu matsalar tarwa, kuma matsalar tarwa ya danganta da duk lokacin da an kai shatu, ba ma na kwara ɗaya ba, duk yawancin shatunan da an kai da na harkokin nan babu wani bincike da aka yi bisa ga ruwa. Iyaka abinda ake nihi a hidda ruwa a ba al'umma Hausa, ba a tsaya a dibi lahiyar ruwa. To kuma Hausa lalle akwai riyoyi, amma riyoyin su kankan su ma duk matsalar guda ce, dan bangare guda na gari babu ruwa na gare shi kwata-kwata.
Ya za ku yi kutun kare wannan abin?
Yanzu abinda an matsala shine an zo an ce a bar shan ruwa, kuma ba wani mataki Allah gudana ni kaina da annan Meri ban ce akwai wani partner ba, wani mai hannu da shuni wanda ya ce ya doki wannan shato na kwara zai yi forage, dan forage ne wanda dole yanzu sai da forage, sai an yi forage wanda ake ce ma mai zuri. E forage mai zuri kuma ce kudi da ne, kuma to alhali yanzu ga politika ta gwamnati, ga cikin tsari na gwamnati, forage mai cin kudi da ya kamata shi har hada garuruwa koko gari da tongage wanda an kai ba ruwa. To yau kwara ta shiga cikin wannan kangi, kuma alhali garuruwan duk ake da tongage mai kusa shi na wanda a 6 km kilo shida cewa da lama.
To yanzu cikin wannan hali yallo watakila za a jira gwamnati ko a kara yin sama da koken, ya zamanto abin watakila ya wuce nan zuwa gare ku, ya ta zuwa prefecture abin da ya sama zuwa minister yallo gwamnati ta waye wannan gari.
A dai zaman da muke yau ina ji dangance da wannan abun turar da dai wannan mushar ruwa nan illila da shi da mayar suka zo suka bada wannan amsar ta a tsaye da sharuwan nan. To ina ganin ciwon can ya yi aiki ne, don ya aiki ne shi ne shi rubuta shi gaba ta suwa ga maya ne cewa da region cewa da jaha, ita ko jaha ta iza can on the minister on the central. To ina jin wannan aikin dai sun yi shi yanzu kenan, gwamnati na muke zura ma idanu in abin ya kai gare shi, in ma bai kai gare shi ba ina jin ta ga hanya Allah watakila waɗanda sun ka iya isuwa muna suna shi kuka na muke yi kuma alladi sai an kiri da ka.
Masu sauraron mu, anan muka zo ƙarshen wannan shiri na da dan gari, wanda ni Haruna Bako daga nan gidan rediyon Niyya FM na birnin Kwanni jamhuriyar Nijar na gabatar muku da shi a mataki na haɗin gwiwa da sashen Hausa na muryar Amurka. Sai na ce muku sai wani shikon idan fa Allah ya so.
To yanzu kuma sai nasiha da jama'a.
Ni Muhammadu Dan Wazifa sunana, anan cikin garin birnin Kwanni jamhuriyar Nijar. Wannan lalle hakika kullum abin da muke nima ga al'umma, abin nan da mun ka gada na zaman lahiya, muna roƙon Allah ya tabbatar mana shi, wanda kullum ba sadda za a jin dadin zaman duniya in babu zaman lafiya. In wata ibada za kai, in kasuwanci za kai, in noma za kai, in kiwo za kai, kai duk abin za kai cikin duniya in babu zaman lahiya ba zai yi ba. Dan haka kenan abin da ajin hankali mu zuwa ga al'umma ala kullu halin kullum, tunda kowane addini wanda ake a kai ne abin da ke nema a zauna lafiya. Tunda ka ga mun ga da zaman lafiya tsakankanin mu, da ma Kirista da Musulmi da ma wanda ba su da addini har da arna nan ga munan cikin yankin gana mu, akan zaka har abin da ake ci ma irin na al'ada a zaka ayi ai komai duk a wace kuma kowa ya san inda yayi, amma dai muna zaman lafiya. Dan haka abin da muke roko da diyan gana mu da amunka aiwa da sauran su duka da makwabtan mu da ko ina muna fatan abin da muka saba shi zaman lafiya, mu diba mai kallo mu gani abin da an ka faru bayan zaman lafiya tun ana zamanai haka nan cikin ƙasa. Kenan ku ne yana ma dan uwa ne kenan fatan zaman lahiya, kamar irin yadda mun ka saba wajen bangaren mu ku ne tabbastakan mu da al'adodin mu da sha'anin addinin mu duk gaba ɗaya mun haduri daya muna nima makarin mu zaman lafiya. Dan haka wannan kullum ala kulli halin mu shine da awon mu muna roƙon Allah kuma a samu zaman lahiya a cikin ƙasan mu da makwautan mu gaba daya, ma da duniyar mu ma gaba daya, tunda wannan sako yana game duniya gaba daya. Kenan duk wanda ya ji wannan ga mahita nan kenan ta a nemi zaman lahiya kuma dan a zauna lafiya. Shi muke roƙo wurin al'umma, kuma shi muke roƙo Allah ya bamu arihin gwiwa mu haɗe zukocin mu mu yahe majunan mu mu yi zaman lafiya.
Da wannan kuma muka zo ga shirin mu na ƙarshe, wato labarai amma fa a takaice.
Kotun kolin Amurka ta amince da cewa masu neman mafaka a Amurka ba za su iya kalubalantar shirin maida su kasashen su na asali ba a kotunan tarayya, abinda ya ba gwamnatin Trump nasara a kokarin da take yi na takaita manufofin kasar da suka shafi shige da fice. Yawan sabbin masu kamuwa da cutar coronavirus a kowace rana Amurka ya kusa kaiwa ga adadi mafi yawa da aka taba samu. yayin da gwamnatin kasar ta bayyana cewa tayu sama da mutum miliyan 20 a Amurka suka kamu da cutar. Ofishin bincike da sa ido kan harkokin majalisar dokokin Amurka mai zaman kansa a jiya Alhamis ya bayyana cewa sama da Amurkawa miliyan 1 da suka mutu ne aka tura wa jumlar kuɗi dala biliyan 1.4 a cikin watannin baya-bayan nan a matsayin kokarin da gwamnati ke yi na tada koma da tattalin arzikin kasar a lokacin da annobar cutar coronavirus ta tsananta.
Thomas sauraro da aka maka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci, amma idan Allah ya kai mu anjima da hantsi ƙarfe 8 agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi wato 7 kenan agogon Ghana, za ku ji mu dauke da wani sabon shirin. Kafin mu sallama, muna taya iyalan Alhaji Awwal Muhammad Kigan murnar daurin auren Esu Fatima Awwal da angonta Suleiman Salha Abubakar, wanda za a daura gobe Asabar a garin Jos da ke jihar Plateau. Da fatan Allah ya ba da zaman lafiya, amin. Yanzu a madadin kowa da kowa, musamman ma ita Zara Aminu Fage da ta kai ni gabatar da shirin, da CD da ya hada shirin ya kuma ba da umarni, sai kuma injiniya